Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa bada chatam kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. A makon jiya an ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ke yi a fagen aikin jarida a jihar Kogin Najeriya. Isahak dan Imam, wanda ya yi dan takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda aka yi samu matsalar kafa, mutum ne da ke sha'awar aikin jarida tun yana karami. Saboda haka tawayar da Allah ya jarabce shi da ita bata katse masa hanzarin cikar burinsa ba. To a yau shirin zai karkata ne kacokan kan hirarsa da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed dan Asabe, inda ya fara da bayyana yadda yake gudanar da aikin tattaro labarai.
Misali in akwai a biki ko wani aikin gwamnati a wani wuri, nakan tabbatar na yi sauran kafin masu lafiya. Zan iya zo na awa da biyu ina jira. Saboda me? Na san idan aka samu taruwan jama'a da yawa za a samu cunkoso, kuma mai nakasa irina zai samu wahala shiga cikin mutane ya dauki labari. Amma idan na samu shiga da wuri, to sauran abokanan aiki nasu suna ganin za su ya shigo a makare, duk da cewa za su fuskanci cunkoson mutane, to kaga su suka samu wannan matsala. Amma ni insha Allah kafin su zo na riga na samu wuri na zauna, kuma duk wanda ya kamata in hira da su na samu na gabatar da kaina gare su. To yanda nake aiwatar da aiki na kenan. Kuma aikin nan na yi shi ne wato tsakana da Allah kuma iyakan kokarina.
To baccin aikin gwamnati ko kuma aikin jarida da kake, kana da wata sana'a na hannu da kake yi ne?
Na'am, ina noma da kiwo. Na fara harkan kiwon kaji da awaki a cikin gida, kuma Allah ya hore min ina da mata da yaya masu yawa, to da ni da su muke hada hannu wajen kiwon dabbobi da kuma noma, don mu samu saukin abinci da saukin rayuwa. Kuma ta kama aikin jaridan ba ni da wani kwadai wurin nema abun hannun mutane. Tsarin aikina abinda zan ci Allah yana hore min ta bangaren noma da kiwo.
A ƙarshe, wani shawara ko kuma kira za ka ainihin matasa musamman masu sha'awar aikin jarida wajen sun gudanar da aikin jarida kamar da ya kamata?
Ka yi karatun jarida a jami'a, ka ci jarabawa, ka fito da sakamako mai kyau. Ba shi ne ba, abinda ake so shi ne ka zamanto akwai abubuwan da ake bukata ɗan jarida ya zama tuyan da shi. Misali, ya zanna yaro yana so ya zama dan jarida, ko yaro ko yarinya tana so ta zama dan jarida, ba ya da ko kuma ba ta da shawar sauraron labarai a gidajen radio, ba ka da shawar kallon television ko karanta jarida, to ta yaya za ka samu ilimin wato al'amuran yau da kullum, karanta tafiyar kenan? Na biyu, ba zai yiwu ka zama kwararren dan jarida ba in ba ka karance littattafan Turanci. A jami'a ba za a ba inda za a koya maka Turanci in kana karatun jarida. So kai da kanka ne za ka sa himma ka koyi Turanci kamar kana karatun digiri ne a harshen Turanci. Ta nan za ka samu ilimi na Turanci wanda zai sauƙaƙa maka aikinka a matsayinka na ɗan jarida. Kuma ka zamanto mutumin da yake da sha'awar aikin. So tari za ka ga mutane sun je sun karanta aikin jarida a jami'a, sun yi karatun aikin jarida a jami'a, amma asali ba su da sha'awar aikin jarida. To ka ga in aka samu irin wannan, da wuya mutum ya zama kwararren dan jarida. Kuma shi aikin jarida yana bukata abubuwa da yawa. Ka ga na farko yana bukata ne akwai abin da muke kira perspective and perception in news reporting. Ya zamanto idan ka je daukan labari a matsayinka na dan jarida, yanda ka fahimci al'amura ko wani matsala, to yanda zaka yi wutar labarin ka da yabban yakin da yanda wani dan jaridan kuma shi zai kallin abun, to ba ana yan fi so dan jaridan ya je daukan labari yayi labarin sa daga bangaren da mutane sauran yan jaridun killa su basu dauki labarin su daga wannan bangaren ba, to kuma ba zai yi ka dauki labarin ka daga bangaren zai ba mutane shawa ba sai ka zama to ka san wani hali ake ciki, me ya fi damu mutane, me gwamnati take yi, me gwamnati ba ta yi, duk wannan sai abin nan, kuma ba zai yi ba sai ka zama to ka da ilimi, kuma ilimin nan kuma zaka same shi ne ta hanyar karancin jarida, sauraron radio, kallon television, ba fina-finai kawai ba, fina-finai kawai na banza da wafi wanda zai karama komai ba, to shine ka kuma na biyu ya zamanto ka da tsafta, saboda shi aikin jarida zai baka dama ka zauna da gwamna da minista, to ya zamanto kaka ce ai ban da kudi na nake samu, a'a dole zaka tanadi abin da zaka yi sutura mai kyau yanda zaka fito da daraja da mutunci a cikin manyan mutane, wannan kenan. Kuma abu na gaba shine yaya kake karance bayan ka gama karatun ka na degree a aikin jarida, saboda shi dan jarida ana so ne ya zamanto mai yawan karatu akan wasu fannoni na rayuwa baya ga aikin jarida, sannan idan kuka hadu da misali likita in kuna hira da shi to ka san wasu abubuwa tambayoyin da zaka yi mishi shi ma zai bashi shawa kuma ya bashi mamaki. Aya takeice abin da nake ganin matasan mu masu shawar aikin jarida su maida hankali a kai kenan.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ishaq ɗan Imam ɗan jarida a Najeriya da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed ɗan Asabe, sai producer Julie Lesus Grisham, ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Ya Allah mu taimake dukkan bayi, baiwa da gabo a kan ba kai ke wani kaga tawaya.